بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بيان هكا إنقوام وسؤال البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mana barka da wannan safiya ta ranar Asabar. Yau muna biyu ga watan Shawwal shekarar hijira 1447, wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Maris 2026. Daga wannan masallaci na bypass layout da ke nan garin Zaria a cikin jihar Kaduna, Nigeria. A wannan zama mai albarka insha Allah, wanda aka saba gudanarwa shekara-shekara ƙarƙashin kulawa na Markazul Wa'il Islami, wato cibiyar ɗan uwanmu malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad Zaria, Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan zama an yi mishi take da siyasar malamai a musulunci. Na ɗan yi ma makalar kwaskwari ma game da za a gani a rubuce da cewa gaba kura baya sayaki, siyasar malaman musulunci a wannan zamani. Zance ne kamar yadda malamin mu ya faɗa, Professor Kabir Bala jazakallahu khairan, cewa zance ne mai faɗi, zance ne wanda watakila ya kamata a ce wata cibiyar nazarin harkokin shari'a ko harkokin siyasa ne a wata jami'a Allah ta jagorance shi, kuma ta kira masana daga mabambantan fannoni su zo su tsoka su tofa albarkacin bakinsu. Kuma zance ne wanda yake da lunguna masu yawa, kuma zance ne wanda a wannan zamanin ya shafi rayuwarmu ta yau da kullum. Zan ɗanyi ɗan batu ne ɗan abinda na tsururuta a matsayina na wanda wannan ba fanni na bane, ba nazari ne akan harshen Larabci ba. Ina fata almubarakin sarki ya ba mu dacewa da abin da yake shi ne daidai, ya kuma saita harsunanmu. Kamar yadda waɗanda suka sami takardar za su gani, gatanan an rubuta ta cikin yaren Hausa, tana ɗauke da muhimman bayanan da nake ganin za a iya dogara da su wajen tattauna wannan maƙala a karon farko, wanda kuma hakan zai iya jawo wasu sababbin zantuttuka da tunaninnika da tsokaci daga malamai da masana da kuma ku 'yan uwa mahalarta da sauran waɗanda watakila suke bin mu daga nesa. Abu na farko da nake ganin har kullum ana wannan zancen ya kamata a tantance shi, shine me ake nufi da siyasa a wannan zamanin, kuma me ake nufi da shigar malamai siyasa, wanda duk ya san muna wannan zancen da shi ya san ina yawan wannan magana. Dole mu tantance menene siyasa, sannan kuma me ake nufi da shigar malamai siyasa, sannan kuma suwaye malaman da za su shiga siyasa. Waɗannan suna daga cikin tambayoyi da suke wato na tushe fundamental tambayoyi da ya kamata har kullum a watso su. Abu na farko dai, siyasa ita ce wato jagoranci, shugabanci, ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da ɗan adam yake yi a nan duniya shine jagoranci da shugabanci, wanda Allah Maɗaukakin Sarki da ya halicci Adam alaihi salam a matsayin shi na ɗan adam na farko, Allah ya faɗi cewa daga cikin manufar halittar da ya yi akwai sanya shi ya zama shugaba a bayan ƙasa, wanda zai maye gurbin ko kuma zai wakilci Allah mahalicci a bayan ƙasa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Saboda shugabanci ya daga cikin ginshiƙan samuwar ɗan adam a wannan duniya. Ita siyasa ta yanzu da ake magana galibi da an faɗe ta, to ana nufin siyasar dimokuraɗiyya, wato irin wannan tsarin mulki wanda Turawa na yamma suka ƙaƙaba wa kusan kowa shi, suka ce dole shi za a yi, kuma wanda duk bai yi shi ba za ka tarar cewa suna jidali, suna rigima, kuma suna ƙirga wannan mutumin ko wannan mutanen a matsayin waɗanda suke faɗa da su, waɗanda suke hana ci gaban duniya, ko waɗanda suke wato a cutar na ƙasa da su. So da ka siyasa a wannan siyakin da ake magana, kalma ce da take mai faɗin ma'ana, tana iya ɗaukan wato duk wata harka da ta yi alaƙa da wannan sabga ta demokaradiyya, kama tun daga kan halartar tarurrukan siyasa da yaƙin neman zaɓe, kaɗa ƙuri'a, magudin zaɓe, adawa, jagaliya, daba siyasa, sauya jam'iyya, yarfe, batun rabon roman demokaradiyya, batun ayyukan raya ƙasa na demokaradiyya, da duk wata harkala da ke cikin harkar siyasa, wannan kalma tana iya ɗaukar ta. An ce siyasa, da duk wannan abubuwan suna ciki. Duk abin da 'yan siyasa suke yi, wanda shi ne wato harkokinsu na yau da kullum, yana cikin abin da ake ce ma siyasa a wannan zamanin. Wanda ita wannan siyasa tana da wasu ginshiƙai da aka kafa ta a kai. Wannan ginshiƙai su ne idan sun samu, za a samu cikakkiyar wato siyasa irin wannan ta demokaradiyya, ko an samu cikakken tsari irinsu. A cikin takardar za ka ga an zayyana wasu daga cikin ginshiƙin da ake gina mulkin siyasa irin na wannan zamanin a ciki. Kama daga kan cewa shi tsarin ya kamata asali ya zama cewa mutanen da za a aminta da shi sun yarda suna son tsarin. Wannan na jin wannan kusan ba wanda aka yi wa haka. Kafin a fara yin tsarin demokaradiyya, ya kamata a gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ko sun yarda a yi musu. Wannan shi ne ginshiƙi na farko wanda ba a yi amfani da shi ba mu dai a ƙasashenmu da mafi yawan inda muka sani. Sannan ya zama cewa an gina ta a kan ingantaccen tsarin zaɓe, an gina ta a kan 'yancin ɗan adam da 'yancin faɗar ra'ayi, an gina ta a kan doka wadda take tana sama da kowa, rule of law da ake cewa. Sannan ya zama akwai daidaito tsakanin 'yan ƙasa, cewa kowa da kowa ɗaya suke wajen abin nan ƙuri'a, wajen samun damammaki da sauransu. Sannan tabbatar da haƙƙin marasa rinjaye, ko da ba su da ta ce wato amma dai suna da haƙƙi, da kuma wato ƙarfin faɗa a ji da ake rarrabawa tsakanin masu mulki da masu shari'a da masu dokoki, da kuma 'yancin kafa jam'iyyu ko 'yancin jinginuwa zuwa ga ƙungiyoyi ko ta tafarkin da mutum yake so, da kuma raba siyasa da addini. Wannan sa daga cikin ginshiƙan da aka gina demokaradiyya a ƙarƙashinsu. In theory a rubuce waɗannan su ne ginshiƙan, duk da yake a aikace ba zai ka same su yadda aka zayyana dinnan. To idan muka ɗauki wannan a matsayin ɗan taƙaitaccen wato nuni zuwa ga mecece siyasa wannan zamani, sai mu dawo kuma mu kalli su malamai da muke rayuwa tare da su suke jagorancinmu, su kuma menene aikin da Allah ya ɗora musu. Kamar yadda muka ambata a cikin takardar, tun da ka ji ana ta rigima a kan a shiga ko ba a shiga ba, ita kanta wannan rigimar tana nuna maka cewa duka ɓangarorin masu cewa malamai su shiga ko kar su shiga sun yi da cewa aikin ba na malamai ba ne, domin da aikin su ne ba wanda zai rigima a kansu za su yi ko ba za su yi ba. Wato wani aiki ne a gefe da ake ganin masu yin shi sun gaza, ake ganin to ko malamai za su ƙwace su gwada su ma, domin ba wanda zai rigima a kan malamai su yi limanci ko kar su yi, malamai su yi sallar juma'a ko kar su yi, malamai su yi mana sallar gawa ko kar su yi, su raba gado ko kar su raba, ba wanda zai rigima a wannan, saboda kowa ya san kaman birthright ne wannan nasu, wato haƙƙinsu ne, tunda aka haife su a matsayin malamai wannan haƙƙinsu ne. Amma tasowar rigima cewa su shiga ko kar su shiga ya nuna cewa dama ba a ciki suke ba, ana dai tattaunawa ne akan dacewa ko rashin dacewa. To malamai suna da ayyukansu dama da Allah ya ba su, kamar yadda Bahaushe yake cewa malamai magada annabawa. Wannan zancen na Bahaushe yana da tushe a cikin addinin Musulunci, kuma ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka sani hadisi mai dogo, Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi maganganu a ciki da gaske yake cewa malamai magada annabawa ne, kuma ba su gaji dukiya a gurin annabawa, sai dai sun gaji ilimi. Ma'ana a nan ma bai ce sun gaji mulki ba, ilimi ya ce sun gada. Ya ce wanda ya ruko da shi ya yi ruko da rabo mai tsoka. Sannan za mu ga cewa wato a cikin wannan al'umma tamu ta musulmi, tun da al'umma nan ta taso yau kusan shekaru 1500 malamai suna da wasu ayyuka sanannu wadanda duk inda malamai suke abinda ake fatan a gansu a cikin kira wadannan ayyuka su ne za mu ga cewa an su ma an yi itemizer su an lissafo su a tattakaice yadda mai karatu zai yi hasashe kuma zai iya ƙara wasu abubuwa a kai aiki na farko na malamai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ya daura musu cewa wato su bayyana wa mutane daga abu na farko shine su bayyana wa mutane matsayin ubangiji da yadda za a baututa mishi da kuma yadda mutum zai gamu da Allah lami lafiya wannan shine aikin sa mafi girma wato sadar da ƴan adam da ubangijinsu yadda za su dayauta Allah yadda za su baututa mishi shi kadai yadda za su guje wa shirka yadda kuma idan mun mutu za mu gamu da Allah mu samu rahamarsa wannan yana daga cikin aiki mafi girma da ke kan malamai da su da waɗanda suka maye din wato annabawa kuma duk inda annabawa suka je wannan shine aikin da suke ambata cewa abotawa Allah shi kadai kada a yi masa shirka sannan malamai sukan koyar da mu ilimin addini wanda anan ne suke preparing suke training waɗanda za su gaji nasu aiki kowane malami idan ya kai ya fahimci menene aikinsa na malanta za ka ga yana da damuwa akan su wane ne za su maye gurbin aikin da yake su wane ne waɗanda zai koya musu abin da Allah ya sanishe shi na ilimi don su je su ci gaba da yaɗa wannan alkhairi wannan koyarwa yakan yi ta kai tsaye yakan yi ta kuma ta hanyar wallafa littattafai waɗanda za a karanta daga nesa ko a karanta daga baya don a ƙaru da shi don haka har yanzu sai ka ji muna cewa su Nawawi su Ibn Hajar su Ibn Taymiyya malamanmu ne wato malamanmu ta hanyar mun karanta littattafansu akwai kuma malamai na kai tsaye wanda muka zauna a gabansu muka koyi karatu sannan kuma da yanzu aka sake samun sabuwar hanya tana dan waɗannan bayanai na sautuka da muryoyi da hotuna masu motsi da ake ci gaba da yaɗawa duk waɗannan hanyoyi ne na yaɗa mene na yaɗa ilimi ta hanyar karantawa kai tsaye wallafa littattafai ta hanyar kuma faɗakarwa da wa'azi wato tuntuna wa mutane abinda Allah ya ɗaura musu na dokoki da abinda ya hane su na saɓon Allah da abinda zai gyara halayyarsu da ɗabi'arsu da abinda zai gyara tsakankanin mutane isu-isu sannan bayar da fatawa wato samar da mutane mafita akan matsalolinsu na yau da kullum na rayuwa da addini da kuma ƙoƙarin gyaran halayen al'umma kiran al'umma zuwa ga gyara halaye wanda ya daga cikin muhimman ayyukan da annabawa suka yi sannan sulhunta rigingimu tsakankanin mutane da kuma jagorancin ayyukan addini jagoranci a cikin ayyukan wa'azi da da'awa da limanci da shugabanci na addini da duk wani abu da ake buƙatar jagoranci a addinance da kuma su zama abun koyi kamar yadda annabawa suke abun koyi ta haka ana so malamai su zama wasu mutane wasu misaliyun wato wasu waɗanda suke da ɗabi'u da take-take na rayuwa wanda sauran mutane za su gani su koyi abun ƙwarai daga su hakanan kuma suna da aiki na warware shubuhoyi da maganganu marasa kyau da ake dangantawa addinin musulunci waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke asalin ayyukan malamai za a gani cewa da gangan a ciki ba a saka jagorancin siyasa ba saboda ɗan lalibe-laliben da mai rubutun ya yi bai ga malamai suna ambatan wannan a matsayin aiki na farko na sahun farko ga su malaman ba sai mu zo ga zancen cewa menene shiga siyasa me ake nufi da shiga siyasar malamai lokacin da nake ƙoƙarin rubuta wannan takardar na yi dogon nazari da tunani akan wannan tushen zancen cewa menene ake nufi da shiga siyasar malamai based on waɗancan abubuwan da muka ambata cewa shin yankan katin jam'iyya ne ko kuwa zuwa rally da campaign ko tsayawa takara ko kuma zama delegate ko shiga gaba wajen yin suka da adawa ko kuwa kafa jam'iyya da ta zama ta malamai zalla me ake nufi da shiga siyasar nan sai na ga cewa to akwai abubuwa da dama wanda already ma malamai suna cikinsu wasu malaman dama suna cikin matsin dim suna yin wasu abubuwa da sunan siyasa, wasu kuma suna nan a gefe ba sa yi, wasu kuma suna matsayin irin mu masu nazari waɗanda suke kallon to wai ta ina ma za a bulo wannan abu. Tsakani da Allah, ni ne kawai na kokarin nace bari ne makin out wani sikeli wani ma'auni da nake ganin wataƙila a yi amfani da shi a auna shin malamai da ake magana suna cikin siyasa abinda suke yi sha'aninsu ne, ko kuwa wato sun yi get crashing ne, wato sun tsallaka katanga ne sun fada yin da ba nasu ba. Na farko na yi ƙoƙarin mai tunanin shin waɗanne irin malamai ne ba za su shiga siyasa, wani irin wasafat ya kamata malami ya samu wanda in ya shiga siyasa za a ga alheri a cikin abin da yake yi kuma al'umma za su shaida a ciki, akwai nauyinsa a karatu daga cikin abin da na kalla. Malami wanda ya kai a kira shi da suna malami, ko ko malami gama garin ne wa'azi, sannan ina kuma tarihin shugabanci da yake da shi, shin yana da experience a shugabanci? Don galibi za ka ga malamai suna da ilimi mai zurfi a sha'anin addinin musulunci, amma kuma aka zo magana akan irin tsarin shugabanci da gwamnati da gudanarwa a wannan na zamani, za ka samu wani zero ne, bai san komai ba, saboda bai da wani training a cikin wannan abu, wato bai taɓa yin degree ko diploma a public policy ko a public administration, ko ya zama cewa yana da wani ilimi a political science, ko ya taɓa gudanar da wani abu kwatankwacin wannan a shugabanci ba. Saboda kan aka ɗauko shi aka ce shi ne kwamishina ko shi ne shugaban wata ma'aikata, bai san yadda ake bin tsarin wannan gudanarwa ba, bai san yadda ake ankwarin meetings ko ake raising memos ko tender ko wani abu makamanci haka, bai samu kanshi a cikin wata duniya daban. Kamar yadda ka ɗauko tsantsatsan boko ka zo ka ce maka irin aikin da malamai suke na bincike da karatu da nazari da karantawa, ka da cewa a wancan wurin da ka ɗauko shi shi ma masani ne, kana kawo shi nan sai ka bai san abin ba. To kaga ana buƙatar malamin da zai haɗa duka biyu, malamin da yake da ilimin addini sannan kuma yake da nasibi a ilimin boko, kuma yake da tarihin cewa yana da experience na shugabanci ko da a matakin ƙungiyoyin addini. Sannan akwai wato shekaru, shekarun mutum na shekara nawa ne shi a cikin matasa yake ko a cikin matsakaita shekaru ko a cikin dattawa, shekarunsa ya ci moriyarsu ko ko kawai lambobi ne da ya tabbata cikinsu. Sannan akwai karkuwa a tsakankanin jama'a, domin duk wanda zai shiga siyasa yana buƙatar zama mutum ne da yake da fuska a cikin jama'a, mutane sun san shi suna mashi fatan alkhairi, suna ganin cewa za su iya danka amanar shugabancinsu a hannunsa. Sannan akwai kuma wato funding, su kansu kuɗaɗen da za a yi takara, domin siyasar da ake yi a Najeriya siyasa ce ta zuba jari, wanda dole sai ka nemi kuɗaɗen da tun yanzu misali ka fara raba har a Roman Democratia na kafin ma a ba da damar takara, ko dole ka ba da kuɗaɗen da za a raba wa al'umma taimako na yau da kullum da aka saba abin nan naman sallah a tamfofi kai ta rabawa, kana zuba jari kafin siyan fom, kafin kuɗin delegate, kafin kuɗin siyan motoci na zuwa campaign da sauransu, wanda watakila mutumin da ke sai takarar gwamna a wannan siyasa watakila zai iya buƙatar naira biliyan biyu watakila, wanda wannan sai an narkar da ita. To wannan yanzu jari ne ya zuba, ku tsabar wato tabarru'i ne ya ba mutane ne don Allah, kaga wannan abin tambaya ne. To kuma ina ne source ɗin wannan kuɗin, sannan malamai nawa ne suke da wannan source ɗin na wannan kuɗin? To kina malamai suna da buƙatar godfathers, waɗanda su ne masu naɗawa da sauke mutane, su ne suka ga ɗan takara wanda yana da wannan fuska a cikin mutane, sun san cewa sun zuba wannan jarin lallai za su kwashi ribarsu, saboda haka za su zuba ne wannan jarin a yi duka abin da za a yi. Amma fa idan ya zama shugaban nan dole abin da suke so shi zai, dole dukkanin hanyoyin kashe kuɗaɗe da hanyoyin ba da kwangiloli da supplies duka su ne ke da ta cewa, kaga abin da ake so ya yi zai wuya ya iya yi. Sannan wata magana da wata rana wani malamin mai faɗa, Professor Muhammad Shani Umar Jalle, Allah ya saka mai da alkhairi, wanda ita ma abin lura ne yake cewa kai da aka ce mu malamai mu kuma mu siyasa ya nufin su yake ne ire-iren shi to in muka tashi da kan kujerar mu ta karanta wato su za su zauna akan ta wato kira wannan kujerar da ka gani wani malami na zauna akan ta malaman nan san da suke aji suke koyon karatu wato kira sun kai su 50 da aka ba irin wannan damar amma a ƙarshe ta yu mutum biyar daga cikin su ne suka ilimi mai zurfi irin wannan ta yi mutum biyu ko uku ne kuma suka samu damar su karanta din sauran duka san narke a cikin muga magar mutane sun yi makaranta tare sanar certificate din an yi an zuba kuɗi a cikin training din su sun koyi ilimin amma ba kowa Allah yake baiwa damar ba ya koyi ilimi kuma ya samu damar karantawa ba a Sheikhul Albani Muhammad Nasiru ya faɗi wannan magana a wasu zantukan shi cewa yana daga cikin abin da yake godewa Allah Allah ya mishi wannan baiwar bayan yayi karatu bayan ya ya zama malami kuma ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da rubuce-rubuce kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa yace ya san ba ko Allah yake wannan damar ba wasu abubuwa suna iya zuwa su kautar da mutum daga tarba da zai zama malami mai karantawa har ya samu karbuwa a cikin al'umma to aka ce a tumbuke shi a kai shi wani fage daban ko sai an sake dauko wani kenan sake mishi training sabo sannan ya zama wannan abu kwatankwata abin da kwatanta game da misali mu dauka likitoci da suke zuwa jami'o'i su karanci a fannin lafiya fannin kula da marasa lafiya da sauransu sai mutum ya gama irin wannan training din gabaki daya an sha wahala a hukumance a kansa kawai sai ya ce kuma ba zai yi aikin likita ba shi aikin soja zai yi ko aikin siyasa zai yi daga sai da mana dukiyar daga wata tattaciyar wajen horar da shi ya zama likita ya zama asara shi ya zama asara a wannan fuskar da wannan hanya saboda haka akwai bukatar a yi tunanin to in ya tashi daga kujerarsa ta malarta zai koma kujerar mulkin siyasa to wane ne zai maye gurbin waccan kujerar wanda dama yana daga cikin realitar rayuwa galibin malamai ko da mutuwa suka yi to maye gurbinsu ba karama yake ba kuma shi kuma za a ce yana raye ya tashi kawai ya bar ta ya koma wata waɗanda duka tambayoyi ne da ya kamata mu ta yin su ko da yaushe don su don mu gane nauyin zancen masu ra'ayoyin mutane sun kasu gudun gida uku game da wannan matsala akwai waɗanda suke da son su ga cewa malamai sun shiga siyasa galibin masu wannan tunanin mu ne gama garin mutane da mata yawancin mata suna da so su ga malamai sun shiga siyasa saboda suna kyauta musu tsaro da yawanci a masu kishin ƙasa wanda suka kosa su ga Najeriya ta gyau to kuma suna wa malamai kallon wasu mutane mutanen kirki a zahiri waɗanda ana ganin ne zai hana ku shiga ku gyara wannan to galibi irin waɗannan suna son malamai su shiga siyasa kuma har ba sa so ma su ji wani ya faɗi ra'ayi aka san haka akwai kuma waɗanda suke da tsananin kyama zuwa ga shiga malamai siyasa a cikinsu akwai galibi malamai ɗan uwan waɗanda masu shiga siyasa da kuma ɗalibansu da masoyansu na gaskiya a fagen ilimi da waɗanda ake ce ma fans mabiya wanda ba su so su ji an soki malaminsu ba su so su ga malamin siyasa samu wata matsala waɗannan galibi abin da ke isa suke kin shigan malamin siyasa shine tsoron zubar mutuncinsu tsoron cewa idan malaman su shiga siyasa za su iya narkewa za su iya lalacewa ne kun su gyara za a iya a gyare su sannan rabar da za su yi ma da zaran sun rabu yan siyasa da ake kallon mutanen da suka lalata ƙasa to ana ganin sun zama abokan lalatattu su malalatattu sannan wanda suke ganin cewa an gwada wasu su shiga siyasa ba a ga alfanun haka ba wataƙila a wasu ƙasashe na nan kusa akwai ƙasashen musulmi da aka samu irin wanda ake ce musu islamiyyun ba ma malamai ba ne kawai ka ce ustazai ko ƴan kishin musulunci ko multazimun a irin Suriya a irin Iraki a irin Masar a irin Algeria a irin Morocco an gwada su shiga siyasa gaskiya saboda Allah abin da aka gani bai haifa wata da mai ido ba a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin ya taɓa wata dogon fatawa tana nan a ainihin wato website ɗinsa albani.org yace duk mutumin da wato yake wa kanshi fatan alkhairi yake fata ya gama duniya lafiya cikin masu kishin addini yace ni ba zan ba shi shawara shiga siyasa ba mun ba zan ba shi shawara shiga takara ba yace saboda waɗanda na ba wa shawara a baya na ce musu su haƙura kar su shiga suka ce gafarta mallan ka dai hakuri ka bar mu mu shiga yace naji labarin an ce gaba ɗaya sun lalace sun narke yace naji labarin an ce abu na farko da aka fara sasu shi ne aka ce su rantse da wani abu wanda ba Qur'ani bane wata rantsuwa ce akan za su kare wani abu wanda ba ne kyau bane yace naji an ce galibin su ma yanzu ko gemu ba sa bari yace naji an ce galibin su ma yanzu ko kaza ba sa yace to ina tausaya musu ina roƙon Allah ya gafarta musu yace da faɗin ina kaunar su ina musu kallon mutanen kirki yace to idan waɗannan mutanen kirkin sun narke haka yana kuma ga saura tana nan doguwar fatawa ce kuma zaka iya samun muryar sa da a video a YouTube a Sheikhul Albani da gaskiya da suka share da wannan fatawar a to galibin waɗanda suke kin su ga malamai sun shiga siyasa ta wannan mabda'i akwai kuma su kin su ga malamai sun shiga siyasa ta mabda'i na tsoro sune asalin hardcore yan siyasa gama gari suna ganin cewa idan malamai sun shiga za su kawo musu cikas malamai suna da farin jini malamai suna da baki suna iya gamsar da mutane to waɗannan za su iya kawo musu matsala musamman kuma tunda kafin ma su shiga sun fi musu kama da yan adawa kullum maganganun da malamai suke a kansu ya fi kama da maganganun yan adawa da suka lalle idan malamai suka shigo za su kawo musu cikas za su hana su yin wasu abubuwa za su ce musu kaza ba kyau za su ce musu kaza ba daidai ba ne za su galibi waɗannan yan siyasa hardcore yan siyasa ba sa kaunar su ga malamai a kusa da siyasar su wani ɗan siyasa da ya taɓa yin zai taɓa yin takara bai samu ba ya taɓa mu labari ya ce wani babban ɗan siyasa ya ce mishi ai ku irin ku ba da zai bari ku kawo ya ce kuna daga nesa ma kuna kawo mana matsala ba na ce za ta shiga cikin ne wani ɗan siyasa ne ya gaya mun da kai shi wanda ya nemi ya takara wato mutum ne da ya daɗe a siyasa mako mai kishin addini sai ya nemi ya takara sai abokan ƴan jam'iyyar su suka daƙe mishi da yayi musu wannan complaint suka ce wallahi ba za mu baka ka kai labari ba da kai da iyalanka saboda haka ba sa so su ga cewa malamai sun shiga siyasa saboda za su bata musu interest din su to akwai kuma waɗanda su kuma suke ganin cewa kwata kwata wato siyasa ma ba aikin malamai bane kar su shiga a idan suna shiga to kawai kamar wato sun bar aikin su ne za su kama wani zaka ji kullun suna malamai ya rufa akan wannan cewa to malam ku ina ranku da siyasa waɗannan su ma cikin sa akwai irin yaran yan siyasa irin da ake cewa yan jagadiya ko sojojin baka galibi wannan shine ra'ayin su duk sanda wani malami ya ta magana za su fito su mishi ta akan cewa wannan ba harkar sa bace cire bakin shi to sai kuma waɗanda za su kalli abin ta fuskar wato ilmi ta fuskar waƙi ta fuskar auna gaba da baya to wannan galibi masu nazari da masana da waɗanda suke wato masu bincike na ilimi ta wannan fuskar suke kallanta ni ma ina so ni zama da irin wannan kallon duk da ba sabgata ba ce asalin amma ina ganin wannan zai fi bada wato objective view kallo wanda yake na adalci cewa da gaske malamai ba 'yan siyasa ba ne al'asir malamai sunan su kenan malamai harkar su mun ji mece ce ta amma kuma suna da wani function da ya kamata su dinga yi a cikin nazarin siyasa a cikin wannan rikita-rikita shine ya zama na cewa malamai suna da abinda za su yi na gina mutuncin da suke ake so su samu a cikin al'umma wanda kowane ɗan siyasa ko mun girman shi malamai sai su gabe ya ji ana ba mu labarin cewa Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi akwai wasu manyan shugabannin ƙasa guda biyu da wanda suke abokan shi ne ya san su tunka shugabannin ƙasa kaga a ɗabi'ance za a sa ran idan sun zama shugabanni to zai ɗauka alhamdulillah na mu ya samu bari ya lallaɓa shi ma a yi da shi amma su da kansu ɗaya daga cikin shugabanni yake ba da labarin cewa duk sanda ya zo ofis idan ya ga abin nan shedul ɗin shi na ranar ya ga cewa daga ciki akwai Abubakar Gumi ya zo yana so ya ganshi ce to gaba ɗaya hankalin shi tashi yake zai fara tunanin to wani kuskure kuma ya yi saboda ya san Abubakar Gumi ya zo ne ya mai nasiha ya mai tankiya ya tuna mai ya ji tsoron Allah ya tuna mai girman amanar da ke kansa abin da zai mai kenan wani lokaci ko tikitin jirgin sama tsakanin Lagos da Kaduna ba yarda a bashi idan kuma har an bashi ma wasu kuɗi ko wasu abubuwa yana fitowa a nan bakin cikin dolan barak zai raba wa sojoji da sauran mutanen da suke wurin duk abin da aka bashi hau jirgin koma Kaduna bashi saboda haka yana ya gina mutunci wanda shugaban kasa yana jin tsoron shi kuma kuma duk abin da yake so a yi za a yi akwai abubuwa dama da manzo ta ida muke moran su wanda cikin shawarwarin sa to akwai bukatar malamai su gina wannan mutunci to wannan mutuncin kuma baya ginuwa sai sun zama da kana'a sai sun zama da kauda kai sai sun zama independent financially or otherwise sannan ne yan siyasa za su iya ganin wannan girman nasu sannan akwai bukatar ya zama sun gina duk abin da za su yi akan ilimi ba akan hamasa da emotion da sauran mutanen gari suke ba sauran mutanen gari sun tashi sukan shugabanni in sun tashi magana kan shugabanni galibi suka yi suka daga mabda'i ne na jin zafi emotionally ya kamata malamai su zama wato suna da excited da shugabanni sai da sai sun san menene abin da ya kamata su faɗa a ilmanci sannan su faɗa ba kawai su bi yarima su sha kiɗa wato malami ya zama kawai ya ji surutun gari sai zo kawai shi ma sai hawan bulan shi irin wannan surutun da mutanen gari suke kaga ya haffaza kanshi ya yi ƙasa da matsayinsa wajen magana wanda wannan shi yake sa sai yaran yan siyasa sai su dawo sai shi ma sai su mishi wankin babban bargo saboda irin maganganun da ya yi irin nasu ne to akwai kuma buƙatar wato malamai su zama suna da ilimi akan yaya siyasa ma take gudana ya ake gudanar da government policy ya ake gudanar da ya ake yin budget ya ake yin abin nan ya ake raba arzikin ƙasa menene idan an yi kuskure ne menene idan an yi daidai ne me idan an yi mutane za su mora me ba za su mora wato zaka suna da advisory role kenan advisory role sannan suna da ta cewa a public discourse na siyasa sannan suna da ta cewa akan policy advocate yadda za a dinga zantuttuka da kuma ba wai kada matsayin su kai tsaye akan jifa ƙura'a endorsement na ƴan takara da suka ƴan takara da kiran mutane zuwa ga aji a yi ƙura'a aji wannan kiraye-kiraye da ake kullum ya kamata malamai su wuce wannan matsayin to a cikin suna yin irin waɗannan abubuwan za su iya fuskantar matsaloli da dama za ku ga a cikin takardar na ambaci wasu malamai waɗanda a tarihance sun matsi ƴan siyasa sun shiga ƴan siyasa sosai amma kamar yadda Gazi yake faɗa yake cewa waɗannan malaman abinda suka yi asara ya fi wanda suka samu tare da cewa sun samu arziki sun samu ɗaukaka sun samu sum'a amma abinda suka yi asara na mutuncinsu da darajarsu ya fi abinda suka samu galibin su hanyar malamai ne da muke ƙi da su muke ambatan su muke cin alherin iliminsu alal misali ibn shahab da zuhri wanda zuhri yana daga cikin malaman da suka rawaito hadisai akwai hadisi sama da 70 wanda shi kadai rawaito wa musulmai su akwai malamai manyan marubuta irin su Ziyauddin ibn Athir akwai malamai manyan masana irin su Ibn Hazm akwai su da yawa waɗannan menene abin da ya ja musu fenti a jikinsu ko ya bata hasken mutuncinsu shine kusancinsu da ƴan siyasa da mukaman da suka riƙe amma a lokaci guda sun yi musulmi amfani sun yi amfani sosai ga musulmi a lokacin da suka sarar da mutuncinsu a lokacin da suka yarda cewa su mutuncinsu ya tafi amma dan su musulmi amfani Ali ibn al-Madini misali ya kasance daga cikin wanda suka biye wa sarki Mamun al-Abbasi akan kabiyar khalqul Qur'an wanda aka yi ta Allah wadare da shi wanda har ibnu Hanbal Ahmad ibn Hanbal yana rashin lafiyar mutuwa da ya fi masa ya goge shi ma ya ki kula shi amma shi kuma yana ganin a cikin wannan shiga wannan dagwalin da yayi ya kare musulmai da yawa matsaloli so da za a ce an ayyana wani za a kama shi sai a ce kai malam ibn madini ne ra'ayinka sai ce wani ai ba ku sai ku rubuta shi kawai malami ne yaje yayi magana yayi dumi sarki ya ce a je a kama shi sai ibn madini sai Allah ku rubuta shi wannan ku rubuta shi ko kaga ta bayan fage ya cece shi shi ya ba kanshi wannan uzurin cewa yana ganin wannan wakilci ne ke amma lokaci guda kuma inda ka san dukkan usabi a ta tsage shi ana Allah wadare shi Allah ya gafarta mai to duk malamin da zai shiga wannan siyasa bai sani akwai wannan lazumi wannan lazumin kuma yana nufin cewa a irin wannan zamanin to iliminsa an yi asarar shi kenan dan ba wanda zai saurara ba wanda wasu ma a zafin kai irin namu wani ma abin da ya sani na baya ma zai yi ƙwallanin ƙasa zai iya manta da karatun ko ya gogode videos ɗin ko ya faffasa kasusuwan ya ce wannan malamin ba na Allah ba ne ma'ana an yi asarar iliminsa kenan ko da yana ganin cewa shi wakilcin da zai yi yana ganin yana da muhimmanci to ita dai al'umma da wannan ido za ta kalla
so haka daga cikin matsalolin akwai wannan asarar mutunci sannan akwai siyasantar da addini ya zama addini ya zama shi ma ai polarizing din sa addini ya zama partisan wato ta yadda mutane za su daga ganin wani malami ne amma malamin siyasa duk maganar da zai yi yanzu ko da aya ya da hadisi ana ganin fasara ta fasara yan siyasa ba fasara malami ba akwai wannan sannan akwai kuma wato malamai za su wayi gari su kasance hulɗar da suke wa yan siyasa musamman sanannun yan siyasa da ake ganin su corrupt to da zaran an ga malami ana ganin sharar wani yan siyasa za a ce a to ya irin su daya kuma sannan aka malami yake fuskanci kazafi ne yawa kazafi akan duk abin da ya mallaka duk abin da ya mallaka mai sunan shi abin da ya sa su kamar shi ta yi wannan malamin kafin ma ya fara siyasa yana da harkokinsa yana da wadatarsa ko yana da kasuwancinsa amma su dai mutane masu tsoma baki akan abin da ba su sani ba kawai duk abin da suka gani to yan siyasa ne suka mai rigar jikinsa mota hawarsa gidansa zai aurar da ƴaƴansa komai yan siyasa ne suka yi mishi babu kuma yadda zai gamsar da mutane in zai dinga nuna bank statement ɗinsa cewa ga ko CFO abin nan da yake cikin takardar kamfanin da yake aiki ko CAC ko appointment ɗinsa duk ƙarya ne a gun mutane cewa wannan yan siyasa ne suke mishi sannan yan siyasa na iya amfani da malaman wajen wato si influencing public abin nan wato response fahimtar mutane game da wani abu yan siyasa suna iya in sa tare da malamai ko malamai suna cikin harkarsu za su kimsa wa malamai ra'ayoyi wani lokaci da gangan za su kimsa wa malaman ra'ayoyin da malaman ba su san an kimsa musu sai dai su su ganga singin kawai da irin abin da yan siyasa suke so su wato an je wasu tararruka ko wasu zamantakewa ko a waya ɗan siyasa yana iya ya kimsa malami wani zance wanda wataƙila ma a haƙiƙanin gaskiya zance ma ba haka yake ba malamin nan kuma daga nan sai ya ɗauka sai ci gaba da yayatawa kamar na ambata a baya daga cikin matsalolin malamai za su samu a cikin shiga siyasa shine suna da ƙarancin ilimi da training akan yadda ake wannan siyasa malam Abubakar Muktar Yola ba dai ya mutu ba kamar da yake cewa Allah ya ji kanshi na san wasu sun ga bidiyon shi da ya yawo akan wannan magana na yaba wa zafin tunanin shi na malami ne mai kokarin kwarai da gaske yace dan kana gani na malami ka san ni ko ka taba hulɗa da ni akwai malamin da wataƙila malami ne mai ilimi da sauransa amma akan taurin bashi kawai zaka iya raina shi akan yawan gulma kawai da zaman kira ko akan tumasanci zaka iya raina shi to wannan malamin kaga ko da za a ce malamin shiga siyasa to shiga siyasa ba nashi bane saboda asali ba yi da wannan qualities din wato akwai qualities na shugabanci daban da qualities na malamta in malami bai hada su mutu ya da hadari kwarai sannan sanin ilimi ina ƙara da ita wannan sanin ilimi na gudanar da harkokin mulki da shugabanci a wannan zamanin daban malamin mu da ke zaune a nan kuma da kuka sani ya rike bashin sallah na Iblis na san zai iya ba mu ƙarin haske akan wannan sannan irin abin da yake cimma na zaune gonin kokuwa wato abin da kake kallo daga waje in baka shiga ba to da bane da idan ka shiga akwai mutanen da a baya a nan ƙasar sun fi kowa zakewa a ganin cewa za su gyara Najeriya kuma tun mun yarda cewa za su iya gyara ta haka aka yi ta yaƙin neman zaɓe aka yi ta kururuta su kuma Allah ya jarabce su ya gwada musu mulkin nan ga su gashi amma daga ƙarshe abin da suka yi ya gana na waɗanda ba su ba kurakuran da suka yi ya fi na waɗanda ba su ba saboda haka mu dinga tuna wannan da ake cewa na zaune gonin kokuwa akwai mutumin da ko da akwai mutum masallaci ko saka shi ko akwai mutum bijirance na unguwa in ya zo wajen mutum ya zauna babu wata shawara da zai iya kawowa da za a yi amfani da ta a kawo ci gaba sai dai in an tashi kawai ya addu'ar rufewa iya iliminsa kawai wannan karanta wace to da haka wannan dai cikin mutane da za a ce wakilci mutane a siyasa sannan za mu ga cewa akwai malaman da aka gwada aka ba su wasu makamai da suka rike me ya faru sai mu bincike kanmu da wancan magana da muka yi a baya malaman su fuskanci matsalar funding musamman idan muna nufin shiga siyasa shine su tsaya takara a jefa musu ƙura'a za su fuskanci matsalar funding domin mu din nan masu jefa ƙura'a har yanzu ba mu shirya wa cewa idan wani ya fito wanda muke ganin ya cancanta to mu jefa mishi ƙura'a ba tare da ma an shigo shi ba a jihar mu ta Bauchi an yi wani dan takara da ya taba tsaya takara ya ce ba zai ba kowa ko bandala ba wanda in ba a auna sauran yan takarar ya fi su nagarta amma bai samu komai ba tun a wannan zaman da yake na delegate da yake cewa primary election a jihar Kano an yi haka wata gida anan jihar ma ban sani ba ko ta gida akwai wannan misalin wato ko da muna ganin dan takara da ya cancanta mu din da muke ta cewa su fito ba za mu zabe su a bisa cancanta ba sai bisa sun ba da kuɗi kuma mun ji cewa duk wanda ya ba da kuɗi kamar ya zuba jari sannan a ko muna shirye da irin abin da aka yi a da cewa tun da dan takara wani mun yadda da shi muna mai fatan alkhairi to bari mu hada mai gidauniya wanda za ta bashi kudaden da yake bukata ya kashi tunda koda bai bada kudin jefa ƙura'a ba kudin siyan vote ba dole dai akwai logistics da sauran expenses da za su bukaci kudi akwai tafiye-tafiye akwai addu'ai siyasiya yaƙin neman zaɓe za a yi fastoci za a yi posters nake nufi ba fastoci na coci ba za a yi sanarwa a radio za a yi waƙe-waƙe irin waɗanda suke waƙe-waƙe na siyasa da sauransu abubuwa da yawa da dole suna buƙatar kuɗi to yaya za a yi kenan ta yaya za a samu wannan kuɗaɗen wanda kuma mun ji cewa kamar ibn juzi an bata sai sai buƙata cewa malamai ɗayan uku ne ko dai malami wato ya shiga neman kuɗi shi ma ga dangantan kamar da sauran duniya suke nema asirin shi zai rubu amma kuma zai rasa lokacin da zai karanta ko kuma malami wato ya tsaya ya ta karantarwa amma ya jira abin da za a bashi na ko ɗan ƙanzo da na 'yan siyasa wannan zai kanta da ilimi amma kuma mutunci shi zai zaba kuma wataƙila za a ji yunwa a gidan shi ko kuma malami wanda zai tashi wanda zai zama yana da ƙana'a wata ke za'ida to wannan zai ce zai ji yunwa amma kuma shi ne ake ganin mutuncin shi a cikin ilimanci kamar sai ce kamar su ibnu Ahmad ibn Hanbal sai ibnu Ahmad ibn Hanbal an a zamanin nan abin da ya kashe shi ina ganin ulcer kabu tarihin shi zaka kira wataƙila ulcer ne abin da ya kashe shi wato baƙayin yunwa saboda ƙana'a shi ta wuce ta misali wasu kuma malaman irin su zuri da muka ambata zuri da yana da kana'ar amma da bashi ya yi mishi katutu ya rasa yadda bai dole ya gudu cikin dare ya sula da ya bar madina ya gudu ƙasar sham ya tafi gun sarki abdulmalik dan marwan abdulmalik ya bashi kuɗaɗe ya aika aka biya duka wasu sukan da ake mishi kuma ka zauna a nan ka ci gaba da watayawaka daga nan ya samu arzikin da ya samu amma akwai mutanen da ko kyauta ya ba su ba sa karɓa saboda ƙyamar sos ɗin arzikinsu so da haka kamshi sa na ce gaba kura baya sa yaki malamai suna cikin tsaka mai wuya a wannan lokacin ina ganin bari in fara gangarawa da lokaci ya yi kuma har yanzu kawai ina tarezin matsalolin ne ko kawai ina ƙara damalmala maudu'i daman gaskiya abin da na so kenan ina so tsoratta da maudu'i don na farko mu banmu malamai shi su kaɗai suke da yancin su yi magana ba yadda jahilai suka ɗauka wai sai ka ga malami ma in yi magana jahilai sun yi ca a kansa cewa wai shi bai fahimci rayuwa ba ko ya amsa musu game da ai sayyidina Umar ya yi halifanci ai sayyidina Yusuf alaihi salam ya yi mulki ya za a ce malami ba su shugabanni ba ai kanat banu isra'ila ta sussu anbiya um sai ta kawo su sun shi wanda ba haka malami suke mu'alajar su ba to ya kamata mu sauran gama garin mutane mu kyalewa malamai wannan tattaunawa a gunsu ya kamata a ji waye ya kamata su ga siyasa ko cikin malamai ko ba cikin su na ɗaya kenan na biyu kuma lallai in dai ana wannan irin tsarin na siyasa to tsakani da Allah annabi musulmi tana buƙatar wakilci na nagartattun mutane tana buƙatar wakilci na mutanen da za su yi magana da yawunta wanda za su kare wato alfarmarta wanda za su tare mata matsalolin da za su taso mata a hakan nan muna ganin yadda aka mai da Musa ne yawari yadda duk da ana ganin mu ne ke da yawa kuma mu muka kawo gwamnatocin amma ji irin yadda ake muna cin kashin da aka dama za ga muna buƙatar mutane da za su wakilce mu wakilci na musamman to wannan wakilcin shin dole sai malaman mu ko ko wasu waɗanda suke da kishin addini waɗanda suka san matsalolinmu waɗanda kuma malamanmu suka isa su gaya musu su ji za su iya wannan wakilcin tun za su iya wannan wakilcin to su ya kamata su yi ba malaman wanda malaman sun isa su gaya musu malamai sun isa su sa su sun isa su hana su sun san cewa malamai ne suka sa a harkar su to inda mu gida yake saƙa shi ne mutum na iya zuwa ya rankwafe ƙafa ya nuna yadda gaske yana ganin girman malamai duk sanda za a yi zaɓe zai kira malamai ya nuna musu cewa ai mu naku ne malamai kuma su gamsu su kyautata mai zato su zo su ga mutane cewa jama'a wannan namu ne a taimaka a zaɓe shi ana zaɓar su shi ma wasu malamai ba su sake ganin shi ba ko ka zo kana zagin su ma wallahi ba da suka iya dan zai canza waya zai blocking din su break ko ya kira su ma kawai sai dai irin kira na zai ba su dan wani abu da su rage zafi su ma wanda ya ga dama ya karba wanda bai ga dama bai karba ya bari su kaga wannan yake hana wannan shine taso da magana cewa to su ma malaman su shiga mana ku tsakai da Allah ko da malaman su shiga siyasa kamar yadda muka ambata su sani cewa akwai waɗannan matsalolin da za su taso wannan matsalolin kuma abu ne a aikata an gani daga duk wanda zai shiga to ya san cewa fa yana fuskantar wani challenge ne fiye da wanda yake ciki yanzu na biyu sannan akwai malamai waɗanda Allah ya riga ya ba su karbuwa a cikin al'umma da sunan masu karantawa Allah ya ba su karbuwa a cikin al'umma da sunan masu aikin wa'azi ko da'awa to waɗannan sam bai dace su bar aikin su su koma wancan aikin ba domin abinda suke akai yafi wancan alkhairi abinda suke akai yafi amfani a cikin al'umma fiye da wancan da za su dace shiga kuma wancan za ya samu wasu wakilci wannan kuma idan suka bari gidi za su bari ma'ana ba za ka malamin da yake da shekaru 20 zuwa da 5 na teaching experience na da'awa experience na exposure a cikin littattafai a cikin rubuce-rubuce a cikin maganganu na ilimi wannan ya riga ya zama shine rayuwarsa ko yana kwance a garin asibiti sai yayi wannan in dai yana da sauran numfashin sa ko yana jirgin sama ko yana umara ko yana gida ko yana ina ya tarar da tafin shi ya tarar da takaddun sa yana tarar da ɗaliban sa ko an bu'udin yana tattaunawa da su kamar malamin jami'a ne da ya shekara 20 ya zama farfesa ya duk bai san komai ba sai wannan ka ce rana ɗaya ya bar wannan aiki ya koma wani aiki to za a gaba da jima saboda ko da a ce malamai za su shiga siyasa to ba irin malamai sanannu fatattu a harkar karantarwa da ilimi da ya sada mutane sannan a ya zama za a shiga tare da wani blueprint da aka ji ba irin shigar da sauran mutane suke kawai eh mu ma lokaci yayi kawai da jam'iyyarmu ko namu zai samu in mun shiga kawai mu ma za mu je ne mu sa hannunmu a cikin national cake din mu daɗa ko mu yanki abin da za mu yanka mu da ƴan uwanmu da iyayenmu da matanmu mu shigo gari ba wanda wannan shine basic tunani na mutane ga wanda aka ba shi mukami ko ba na siyasa duk wanda aka ba shi mukami to abinda mutane na kusa da shi suke tunani kawai shikenan namu ya samu mu ma lokaci yayi da zamu samu wanda wasu shugabannin da a baya suka samu matsaloli za ka ga a kankin kansu mutane ne masu nagarta amma wannan abin ce cutar da su wanda suke kewaye da su sun hana su su yi abin da ya kamata suna ganin abin da ya dace shine su ma su samu matanka ƴaƴanka ƴan uwanka almajiranka da sauransu saboda haka ba tare da na kama suna ba amma duk wani malami da kasancewa gogaggen malami ne fitacce ne ilimin shi ne nagarta ne karɓuwar shi a wurin jama'a sananniyar aba ce to gaskiya saboda Allah ni a tunanina da dace wannan malamin ya bar wannan aikin da Allah ya danka mai ya kama wani aikin da bai da tabbas akai bai dace ba ni a gani na amma wasu daga cikin malamai ko masu wa'azi ko wanda dama sun yi ruwan ƴan siyasa akwai malaman da dama sun yi ruwan irin ƴan siyasa dama sun iya maganganu na campaign sun iya harzuka mutane kuma ba su shahara da karantarwa ba wataƙila sun fi shahara da shugabancin al'umma ko wakilci to waɗannan sun ga su ga siyasa ko mutane sun ga za su goyi bayan su to ba bile ki waɗannan su shiga amma fa su wasu fuskanci wannan matsalolin sannan kuma a tantance me yake nufi da shiga siyasa domin wasu su dama in dai ba takara ba to babu abin da ba sa yi a wancan dama yin siyasa to da ka suna cikin siyasa tsindim to da ka ni abin da nake cewa a ƙarshe shine malaman mu da ke karantar da mu malaman mu da ke ainihin wato yi mana wa'azi da wanda suke mana rubuce-rubuce da wanda suke faɗakar da al'ummar nan duk sanda abubuwa ya zo to waɗannan suna da dama aikinsu da suke kuma aikinsu ni a gani na ya fi alkhairi fiye da aikin da ake so a sasa ciki sannan ko kuma sauran mutane waɗanda suna da jigi da malinta kuma suna da alheri kuma suna da abin da za su yi a ciki kuma idan suka shiga cikin wannan harka su asalin ƴan siyasar da suke ganin cewa siyasa ta su ce akwai abin da za su rage ma idan sun ga waɗancan waɗancan da mu muke ganin su ƴan jigari-jigari wani a cikin su in ya shiga babban malami a cikin ƴan siyasa kallon malami ya yake mishi kuma in ya je cikin su to za su tsorace shi wani abu ma ba za a yi wani abun kuma za a rage to wannan idan ya gane shi na siyasa to wannan kada a ce kai ya shiga musamman yana ganin akwai gudunmuwar da zai bayar akwai abin da zai zama alkhairi a ciki sannan mai ta mishi addu'a Allah ya tsare shi Allah ya sa ya gama lafiya Allah kuma ya sa ya kawo alkhairin da ake tsammani ko da rage fadin barna ne wannan ba kawai manta duka ababun larura da yake ne gaba daya ba ababun cewa shine abin da ya kamata amma saboda idan aka bari duka to sahar za ta zama cewa wanda suke cikin ta mabarnata ne za su yi barnar su 101 bisa 100 amma idan ya zama za a iya rage ko da kashi 10 ko kashi 5 to abin da za a iya rage waɗannan wani alkhairi ne ko da bai kai ya kawo ba mai kon a bari barna ta yadu ta ci gaba da wata ya wata ba tare da an mata kaidi ko kada ba ai muna hakuri da zance wanda yake haka a buɗe ba tare da wani kyakkyawan tsari ba amma dai na san takarda tana hannun mutane za a iya duba ta kuma ni ma zan sake duba ta na sake updating ɗinta insha Allah sannan kuma ga malamai na san za su tsokaci za su kawo mana wujhat nazar mabambanta za kuma su buga mana misalai a aikace wanda za su ƙara fito da abubuwa a ƙarshe ina addu'a cewa Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah kuma ya sa wato ayyukan da muke na azumi da sauransu karɓaɓɓu ne Allah kuma ya yarda mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh